Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 41 matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwame. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka ko da yake muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba yau Alhamis 12 ga watan Yulin shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana, ɗayan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
An fara taron kungiyar kawancin tsaro ta NATO jiya Laraba da cacar baki tsakanin Amurka da kuma kasar Jamus. Jiya Laraba China ta bayyana damuwa kan shawarar da gwamnatin Amurka ta yanke na shirya wani haraji kashi 10 kan wani sabon rukuni na kayayyaki daga kasar kan kudi dala miliyan 1000 mai ton. Kasar ko kuma majalisar dattijan Island ta zartar da wata dokar da ta haramta shigo da kayayyaki daga sassan da Isra'ila ta mamaye a gabar yammacin kogin Jordan.
To kanin labaran duniya kenan. Shugaban Najeriya ya gana da takwaran aikin sa na Afirka ta Kudu wanda ya kawo mai ziyara, inda har aka tattago batun kisan da ake wa ƴan Najeriya a Afirka ta Kudu.
There have been quite a number of incidents in our country.
Yace ina son in faɗa a nan kuma yanzu cewar waɗannan kashe-kashen ayyuka ne na ta'addanci ko kuma aikata mummuna ko manyan laifuka a cikin al'ummarmu.
‘Yan sanda a jihar Adamawa sun fara bincike kan wata sabuwar ƙungiya da ake kira ‘Yan Haƙiƙa, wacce ake zargi da jan hankulan matasa wajen yaɗa aƙidojinta marasa kan gado.
Mun sa jami'an tsaron wato na farin kaya su shiga kuma gano mana hakikanin gaskiyar wannan al'amari.
Kamar kowace ranar Alhamis, Grace Alher Abdu za ta gabatar da shirinta na domin iyali. Sunana Mahmud Lalo, ina tare da sahabu Imam Aliyu wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. An fara taron kungiyar kawancin tsaro ta NATO jiya Laraba da cacar baki, inda shugaban Amurka Donald Trump ya ware kasar Jamus kasar ta fi kowace kasa a turai arziki. Kuma wakili a kungiyar tsaro ta NATO yana zarginta da laifin zama kasar da Rasha take juyawa yadda ta ga dama. A lokacin wani taron karya kumallo da babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO John Stoltenberg, Trump ya zargi Jamus da baiwa wani kamfanin makamashi na Rasha Gazprom damar ya gina bututun mai ta cikin ruwan kasar. Da ta yi tsogun taron daga bisani, shugabar Jamus Angela Merkel ta ce tana da cikakkiyar masaniya tun tana kyar karama a gabashin Turai matsalar rayuwa karkashin ikon Rasha. Duk da haka ta ce yarjejeniya kan makamashi da Rasha a karni na 21 ba zai sa hukumomin kasar da ke Berlin su kasance karkashin hukumomin Rasha da ke Moscow ba. Ina farin ciki yau sassan Jamus na haɗe wuri guda cike da yanci, saboda haka za mu iya cewa muna da yancin tsara manufofi da shawarwari na kashin kanmu ba tare da shishigi ba, in ji Madam Angela. Jiya Laraba China ta bayyana damuwa kan shawarar da gwamnatin Donald Trump ta yanke na shirya wani haraji kashi 10 kan wani sabon rukuni na kayayyaki daga kasar kan kudi dala miliyan 1000 mai ton, wato biliyan 200, da ya shafi dubban kayayyaki a wani mataki na baya-bayan nan da ke kara rurutu sabanin cinikayya tsakanin kasashen biyu waɗanda suka fi kowace kasa bunƙasar tattalin arziki a duniya. Ma'aikatar cinikayya ta China ta ce ko kusa kasar ba za ta lamunta da wannan mataki ba, kuma ta halashi takobin za ta mai da martani. Sabon ƙudurin harajin ya biyo bayan matakin farko da Amurka ta ɗauka na aza haraji kan kayayyaki daga China da kuɗinsu ya kai dala biliyan 50 da za ta aiwatar a rukuni biyu. Wakilin harkokin cinikayya na Amurka Robert Lazier ya ce gwamnatin Trump ta yi haƙuri da kuma yin kira ga ƙasar ta Sin ta daina rashin adalci ta fuskar cinikayya kuma ta buɗe kasuwanninta saboda a yi gogayya ta zahiri. Maimakon ta tunkari damuwa da muka nuna, sai China ta fara mai da martani kan kayayyaki daga Amurka da ke shiga ƙasar, kamar yadda shi Lazigan ya faɗa a cikin sanarwa da ya fitar, inda ya ba da bayani ko kuma ya ba da sanarwa wannan sabon haraji. Babu wani dalili da ɗaukar wannan mataki da China ta yi, in ji shi. A Island, majalisar dattijan ƙasar ta zartar da wata dokar da ta haramta shigo da kayayyaki daga sassan da Isra'ila ta mamaye a gabar yammacin kogin Jordan. idan majalisar wakilan kasar ta bi saun ta dattijan island za ta zama kasar farko a turai da za ta haramta kayayyaki da aka sarrafa daga sassa da aka yi wa mamaya sai dai dokar ba ta da goyon bayan gwamnatin kasar ministan harkokin wajen kasar Simon Coveney ya ce aiwatar da dokar ba zai zo da sauki ba domin manufofin cinikayyar kasar yana tare ne daga na kungiyar tarayyar turai wato EU ina mutunta wannan majalisa da shawarwarinta amma da girmamawa ban goyi bayan wannan mataki ba ministan ya ga majalisar dattijai uri'ar wato kamar yadda ministan ya ga majalisar dattijai uri'ar ta samu kakkausar suka daga hukumomin Isra'ila a birnin Tel Aviv ma'aikatar harkokin wajen Isra'ilan ta soki majalisar dattijai ta alan saboda goyon bayan abin da tace kuduri mai cike da hadari na masu tsauraran ra'ayin yakin nema a kauracewa Isra'ila kakakin ma'aikatar harkokin wajen na Isra'ila Emmanuel Nashon yayi gargadin cewa dokar za ta iya yin nakasu ga matakan diplomasiya na neman wanzar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya wani jigwa yankin Falastinawa Sa'ib Erekat yayi marhabin lale da labarin daga island ya kira shirin a zaman mataki na nuna bajinta to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC Pakistan ta dauki dawainiyar wani taron da ba safai ake yi ba a jiya Laraba inda shugabannin hukumomin leken asiri daga kasashen Russia da Iran da China suka hallara domin su tattauna kan yaki da ta'addanci da kuma hada kai musamman sun mai da hankali ne kan samun gindin zama da kungiyar ISIS take yi a kasar Afghanistan wacce yaki ya daidaita majiyoyin gwamnati a birnin Islamabad sun tabbatar wa muryar Amurka cewa mahalarta taron sun tattauna dalla-dalla kan irin matakai na hadin kai ko kuma gwiwa domin hana magoya bayan kungiyar yan ta'addan ta ISIS dake Afghanistan yin barazana ga iyakokin kasashen hudu taron na ba saban ba ya kawo shugabannin hukumomin kasashen waɗanda hare-haren ta'addanci daga ISIS ka iya shafan su kai tsaye ko da shike taron bai auna wata kasa ba kamar yadda wata kirza a kalla majiyoyin sun jaddada cewa a yunkurin da suke yi na kawo wato suna yin wani yunkuri na kawo da duk wani tunanin cewa hada kai da Russia da China da Iran na iya zagon kasa ga kokarin Amurka take yi wanda daidaita al'amura a Afghanistan a jami'ar wata kotun kasar ta samu wata yar kungiyar rajin wariya ta Nazi masu bin tafarkin Hitler da laifin kashe-kashe har 10 kuma kotun ta yanke mata hukuncin daurin rai da rai bayan da aka kwashe shekaru 5 ana wannan shari'a matar mai suna Beer Sheep ita ce ta karshe da aka sani a zaman yar kungiyar da ake kira National Social Underground Group da turanci an same ta da laifin kashe bakin aure 9 ɗan kasar Turkiya ɗaya kuma daga kasar Girka da kuma yar sandan kasar ta Jamus ta aikata waɗannan laifuffukan ne tsakanin shekara ta 2000 zuwa ta 2007 masu gabatar da kara suka ce ra'ayinta na wariya ne ya kaita ga yin waɗannan munanan laifuffuka
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karbi bakuncin takwaran aikin sa na Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa inda suka tattauna kan batutuwan da suka shafi tsaro da harkokin cinikayya a tsakanin kasashen biyu. Bayan ganawar tasu shugabannin biyu sun amsa tambayoyin yan jarida a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi a jiya. Kamar yadda zaku ji a wannan rahoto na Umar Faruk Musa daga Abuja.
A lokacin da suna ganawa da manema labaru, shugaban Afirka ta Kudu ya bayyana wurin amsa ta tambaya game da kashe-kashen da ake zargin yan kasarsa suna yi wa yan Najeriya, cewa wannan lalura ce ta ta'addanci ko kuma aikata babban laifi, amma ba magana ce da wai ana kashe yan Najeriya domin yan kasar Afirka ta Kudu suna kyamar su.
There have been quite a number of incidents in our country.
Yace ina son in faɗa a nan kuma yanzu cewar waɗannan kashe-kashen ayyuka ne na ta'addanci ko kuma aikata mummuna ko manyan laifuka a cikin al'ummarmu da muke sa ido daga ɓangaren cewar aikata miyagun laifuka ne da 'yan Afirka mu ta Kudu suke yi wa waɗansu 'yan Najeriya. Da ma sauran ƴan wasu kasashe na waje. Don haka ne gwamnatin Afirka ta Kudu take ɗaukar matakan cewa ta tabbatar da ta gudanar da cikakken bincike. Ta gano kuma ta hukunta duk waɗanda suke da hannu a wannan aiki na aika-aika wanda yake neman ya kawo mummunan fahimta tsakanin al'ummarmu. Yana mai cewa dokar Afirka ta Kudu ba ta wasa ko kaɗan wurin tabbatar da ta hukunta duk wani wanda aka samu da aikata babba ko kuma ƙaramin laifi. Shi kuwa wurin amsa tashi tambaya, Shugaba Muhammadu Buhari an nemi ya yi bayani ne ko lokaci ya yi da zai rattaba hannu na wani ƙuduri na cinikayya da ake ta neman Najeriya ta sanya hannu tsakanta da ƙasashen Afirka, amma Najeriya aka ga ta yi ƙememe ba ta rattaba hannu a kai ba. A gurin amsa tambayar, Shugaba Muhammadu Buhari sai da ya fara da ba'a, inda yake cewa:
I'm very careful about what I sign, whether it is my checkbook.
Muhammadu Buhari ya ce, ina taka tsantsan gurin rattaba hannuna ko a littafin kuɗina na banki ko yarjejeniya musamman ta ƙasa da ƙasa. Kamar yadda shugaban Afirka ta Kudu yake ce mana, muna da lalurori bai ɗaya irin na rashin aiki ga matasanmu da kuma talauci ga al'umma da kuma duban hanyoyin da za mu bi domin kawo sa'ida ga al'ummarmu. Amma ganin cewar sha'ani na kasuwanci idan aka buɗa shi zai iya sanya namu masana'antu su ƙuntata ko kuma al'umma mu sarasa wasu ayyuka na muhimmi da za su yi domin yaƙar talauci da kuma samar da aiki gare su, ya sai muke hattara kada mu buɗe wata kasuwarmu da za ta zo ta mamaye Najeriya ta yadda masana'antunmu da sauran ɓangarorin samar da ayyukan yi za su ƙuntata. Amma nan ba da jimawa ba idan aka warware irin waɗannan matsalolin, in ji Shugaba Muhammadu Buhari, to zai gaggauta wurin rattaba hannu a wannan ƙudurin.
I will soon sign it. Thank you very much.
A yanzu shugabannin guda biyu sun ba da tabbacin cewa wani lokaci a wannan shekarar Shugaba Muhammadu Buhari zai ziyarci Afirka ta Kudu domin sanya hannu akan yarjejeniyar da za a tsara ta ƙasa da ƙasa domin duban hanyoyin da za a bunƙasa cinikayya da kasuwanci da kuma duba hanyoyin da Afirka ta Kudu za ta shiga wurin maganar haƙan mai ko kuma sarrafa shi a Najeriya. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Manufarmu a nan da mu tangana zama na mutunci da lumana kuma ba.
Ta gaida Umar Faruk Musa. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa a Najeriya ta kaddamar da bincike kan bayyanar wata sabuwar kungiya mai suna Yan Haƙiƙa a jihar, wacce ake zargi da jan hankulan matasa wajen yaɗa wasu manufofi marasa kan gado. A farkon makon nan ne dai aka yi ikirarin cewa rundunar sojin Najeriya ta Operation Lafiya Dole ta fitar da wata sanarwar bayyanar 'yan kungiyar. Daga yau ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
To don yin gaskiya wannan batu, na koji ta bakin wani malami a Gurore inda 'yan kungiyar suka zauna kwanaki, ko da yake bai san ambaci sunansa ba, ya ce yanzu babu burbuɗinsu a garin kamar yadda ake yayatawa biyo bayan an karar da jami'an tsaro da aka yi.
Eh, to su 'yan aƙidan nan kansu 'yan haƙiƙa, tare da cewa mun san ba sa kan aƙidar haƙiƙa, wannan alawar su suke nufi da haƙiƙa da shari'a. Wato yadda abun yake, ka san yadda masu iya magana suke cewa dama, duk inda ka samu mutanen kirki za ka samu banzaye, za ka samu kuma duk inda ka samu mutane wanda suke ba na kirki ba akwai wasu watakila na kirki a cikin su. A yadda ya faru a nan Gurore gaskiya ne, wato aƙidarsu ba kawai nan ba, duk inda suke bayyana suke da'awarsu kamar ana shaida musu cewa ba sa kulawa da sallah gaskiya, kusan ba sa yin ta ma. A haka nan wasu su za ka ji suna shan giya da kuma mu'amala da mata. Waɗannan guda uku musamman su ne manyan wato alamomin su duk inda.
An ce an samu ɓullansu a nan a Gurore, kamar ya lamarin ya kasance kuma ya aka yi suka shigo.
A yadda ya faru a nan Gurore gaskiya ne, sun shigo ta hanyar bakunta zuwa ga wasu makarantu da da'awar kamar karantarwa ko shiryarwa. Kamar nan dai Gurore wasu ne da suka zo, ko wani ne da ya zo daga jirgin Luma. Haka dai rahotanni da muka samu ya tabbatar cewa daga Luma ya zo da wannan aƙidar tashi. Aka haɗa su da hukufa kuma aka ja kunne su aka lardun su, ma sun bayyana tubarsu daga baya. Kusan yanzu wannan aƙida babu ita a Gurore, alhamdulillahi.
Yanzu haka hukumomin tsaro a jihar Adamawan sun ko baza komansu domin binciko 'ya'yan wannan kungiya tare ko da gargaɗin jama'a da ake sa ido. Yasir Usman Abubakar shi ne kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa, ya ko bayyana irin matakan da aka ɗauka a yanzu.
Mun sa jami'an tsaron wato na farin kaya su shiga kuma gano mana hakikanin gaskiyar wannan al'amari domin mu magance ta kuma mu ja hankalinsu kuma san wani irin aƙida suke da shi. Ka san kamar yadda kowa ya sani, haka ko kuma irin rashin bi kadun irin koyarwar da suke da yake sa wasu matasa suke bijirewa to ba za mu kasa guyuwa ba muna nan mun sa ido kuma za mu nimi domin mu tabbatar domin kawo su da muna jin kaman jice-jice ne to amma mun riga mun sa mutane duk inda suke mu gano su kuma mu gayyace su mu ga wani irin akida suke da shi kuma wani irin addini suke koyawa mutane
idan mako za a yi tunawa ko a shekarun baya an taba samun bullar wasu ƴan wata kungiyar a kauyen Mamukan da ke karamar hukumar Jada lamarin da ya kai hukumomin tsaro da Remikiya a wancan lokacin tare da rusa wuraren ibadar su Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Tumar Alagai da Ibrahim a Najeriya har ila yau hukumomin kasar sun kaddamar da wani kamfe wanda zai yaki masu dabi'ar yada labaran bogi musamman ma a kafofin sada zumunta Ministan yada labaran kasar Alhaji Lai Muhammad ne ya kaddamar da kamfen din ga Madina Dauda da karin bayani daga Abuja
a lokacin da yake jawabi Lai Muhammad ya ce
The Vanguard newspaper reported that
misalin labaran ƙarya shine wanda wata jaridar Vanguard tace hukumar zabe ta ƙasa ta gano cewa hotunan yara da ke kada ƙuri'a a lokacin zaben ƙananan hukumomi a jihar Kano ƙarya ce kuma an yi haka ne domin a bata sunan hukumar Layi ya ƙara da cewa
gory pictures from other lands
a kokarin ci gaba da haddasa fitintinu da batunci a jihohin Plateau da Benue tsakanin al'umma an dauko hotuna daga wasu kasashe ana yayata su ta shafukan sada zumunta na Facebook da WhatsApp da Twitter da gangan saboda a rurutu wutar fitina a ƙasa wasu ƴan majalisar ƙasa sun nuna goyen bayan su ga wannan yunkuri
sunana Harubu Shehu Salih Rijau dan majalisar tarayya da ke wakiltar garmar hukumar Rijau da magama a jihar Niger da abubuwa da ke faruwa a cikin akan maganar labarin bogi gaskiya yana ɗaya daga cikin abun da ke kawo matsaloli a Najeriya saboda mutum ne zai zanna yayi amfani da ra'ayin shi ba tare da ya samu sahihancin wannan labari ba to gaskiya idan za a dauki mataki da zai rage ko zai kawo ƙarshen wannan abu to ina tabbatar miki za a samu ci gaba za a samu zaman lafiya
sunana honorable engineer Abdullahi Umar Faruk majikiran Gwandu a wannan abin ai abin da ya kamata a ce an yi ne tuntuni sannan kuma ina ganin waɗanda ya kamata a ce ma sun ba da gudunmuwa ga wannan al'amarin da gwamnati ta dauko su ne su ƴan jarida
kungiyar ƴan jaridu ta ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Abdulwahid Odushile ta ce a halin yanzu tana ƙoƙarin haɗa kai da mahukuntan ƙasar domin ganin an yi amfani da dokoki da ake da su wajen hukunta duk wanda aka kama da laifi Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wa zai cuci ba Allah, wa zai zagi ba Allah.
Wanda Kage da Madina, waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda gugu ke cewa karfe 1 dare ne da minti 18 yanzu ga shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka barokika san ka mai ba. Ku jama'a tambaya nike da Ku jama'a tambaya nike da
Wannan shirin da ake magana na shi wannan cewar a doka abinda suka aka bayar a dokance a rubuce cewa kan yaran makaranta suna cikin stakeholders a tafiyan nan iyayensu suna cikin stakeholders a cikin cewar nan community leaders wato masu unguwanni da
shugabannin al'umma
yawa su ma suna ciki manoma su ma suna cikin stakeholders a tafiyan nan akwai su masu aikin gikin gari akwai kuma malaman makaranta wanda ya haɗa himmarsa amma abin da ya faruwa a yanzu ɗaliban ko ba su abincin ake yi
masu sauraron assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abju ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mu sallama da masu ruwa da tsaki da muka gayyata domin neman hanyar inganta shirin ciyar da yara da abinci a makarantun gwamnatin Najeriya bakin namu sun bayyana matakan da suke gani ya kamata a dauka domin ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu ga jagoran namu Mahmud Ibrahim Kuri
akwai mazargin da ake cewa akwai makarantu misali watakila na bogi a cikin tsarin nan ban sani ba ko kula ku binciken ya gano haka
to da farko dai bari mu fara mai da martani game da maganar shi headmaster a sashi akwai dokar da suke cewa a wannan shirin akwai suke cewa standard rules wato wasu ka'idoji
da aka
faɗa a sashi na karshe wato na fa sun faɗi cewa su hedin masoci za su shigo da su ne a matsayin waɗanda za su yi diviyar lamarin wato a matsayin monitors abin da suka faɗa kenan inda an gantu tun abin da suke cewa su wato we expect adequate feedback from the class teachers head teachers parents on issues that border on non compliance with the program abin da suka faɗa kenan ka ce malamai sun shigo headmaster sun shigo amma idan sun shigo din an ce su yi wannan ina za su ba da korafin cewa kaza da ake baya mana dadi babu wannan gurin
kamar yadda dai yanzu headmaster shi yake faɗa cewa kamar an ba su da hannun dama ne an kwace da hagu
yawa an ba su da hannun dama an kwace da hagu da ga ba su da komai a ciki wanda tunda su wannan yaran ɗaya ne a gurin su su ne suke kula da su ko kafin a kawo abincin ko tun kan ba a fara shirin wadan yara yaran su ne haka suke cewa akan wannan abun da aka dole a shigo da su sannan game da abin da shi wanda jami'in bibiya na wannan shiri ke faɗa cewa ba a yi na ji da ƙarshe yadda cewa a rubuce ne babu a cikin sashi na ba cewa suka yi su a wannan standard rule din babu yaran da za a sanya mu abinci akan takarda ko akan takarsa ko wani abu kuntun wannan amma hakan yana faruwa a sai dai in shugaban makaranta ne ya tsaya cewa ba isa yi masa wannan ba in dai ba a shigo da su ba to ba yadda za a ce wannan ba a sanya musu abinci a wula tunda mu mun bibi lamarin mun ga da suke ake zuwa musu mu real abu ne muke da su hujjoji ne ga su a taka hotuna muna da su yadda ake zuwa yaran nan abinci wani yaran kana zuwa ajin sa yana ganin abinci sai fara fallo jabul da maikun sai ya pow ya fallo shi a zuwa buda zuwa masa abinci me yasa ya saboda a ce gwamnati ta siya musu kwanukan da za a sanya musu wannan abinci ko a ce su wani masu kawo abincin dole su kawo wannan kwanukan to da sai mu ci fallahi ham kuma sannan game da makarantun da ake cewa makarantun boge tabbas akwai makarantun boge ko a nan Kano akwai makarantun da gashi a rubuce da ita a ciki an babu ita a aikace
ko binciken
kwamna ko binciken muna kuma kani kenan dai kenan sannan magana akwai ranakun hutu da wato gwamnati ke warewa cewa ranar kazawa makaranta kudin da aka ware na cin abinci a wannan ranar na makarantun ba sa komawa gwamnati su waɗannan masu aikin wato contractors ɗin ko vendors ɗin su yake kudin wato matsayin kamar wadi sun samu ta gara basa sannan mu game da bibiyar lamarin gwamnati take yan bibiya kamar da shi Malam Abdullahi ke fada Malam Abdullahi Jafar cewa su ne yan bibiya na shirin su amma yan bibiya ba za su taba zauna a ce wai ina biyan ka albashi ba kana mun bibiya da haka zaka dinga yin abin da nake so ne amma ka dauki independent din bibiya ka ga labari a baka hujja wato ɗan kungiyoyi ya kamata a shigo da su a ce su ma suna da cikin ɗan bibiya za su taimaka musu ga wannan gwamnati
to amma wannan magana kace ni ko da an dauki waɗannan masu zaman kansu din su ma abiyan su za a yi dan haka watakila idan abinda zai hana su irin su Malam Abdullahi misali su aikin sai da kamata magana biya ce su din ma akwai yuwar su ma ɗan kungiyoyin da za a dauka ɗan independent din a ce wannan abin ya taka rawa
abin da ke faruwa su kungiyoyi inda zaka ba su dama su bibi lamari to su fara magana gaskiya abin da ke faruwa misali ba barin magana abin da muke tattauna kai nake ba satin da ya wuce na je wani kawai bibiyar wani shiri da ake na Sibeb Ibek Matching Grant Project a wani kawai naira miliyan 22 na je nema na wani gida da ake tun 2015 na neme shi na rasa ko bulu ba kai ba na je na sami ES din karamar hukuma na ce masa
wannan education secretary
ce min yake yi ai an kai bulo din kaza kaza an yi aiki ma tun 2015 na ce Allah ya sa da wakilin ka muka tafi dan dokar gamban na ce kai mun daddage yace yalla bai gaskiya hukuma a gurin nan abin da ya fada masa kenan yace aje a kira ta kai officer wato jami'in shirye-shirye na officin kiwo aka kira waje ya magana girin mu na guri kaza yace yalla bai amini sai dai wannan wata burshi din da kare ko gamba na tafi da shi ni dan independent ne da zuwa ci abin mutun da mu tafi da shi sai yake cewa gaskiya fa ba ai wannan ginin ba da muka je makarantar nan ajujuwa guda biyu ne a makarantar sai office ne da masa kuma tun cikin daji nomadic school ya ciki kuma amma sun zo sun ce an fitar da yara miliyan 22 ta bata amma wa zai faɗa masa gaskiya babu mutumin shi wannan ya sun kira yake to yanzu ya kamata a yi akwai wani bukata wani abu wato ina da wata bukata wanda abu zai iya yi zai biya ni kuɗi rubuta cewa an yi wannan abu nace ni da kungiya nake ko kungiya ce mai lasisi a duniya baki da haka bazan yadda ka bani wani abu cewa da dole rubuta report babu wannan makaranta babu wannan ajuwa da aka yi batan ajuwa guda hudu da batan bowar guda daya da batan bandakuna guda biyu ni zan rubuta wannan ba inda ya faru amma idan jami'i ne na bibiya na ofishin gwamnati da su hada baki ne a bashi so da ɗan uwa ne
in to amma akan wannan magana da muke tunda akwai zargin cewa an rubuta su ta makarantu ma ba su kuma an shigar da su lissu can gwamnatin tarayya an mika kuma suna sakin kudade kun bincika wannan kuna da misali irin wannan
eh akwai guda daya a Kano wanda har yanzu shi muna son wato akwai abin da ake kai fada ko ɗan jarida wato kamar fair hearing ka ba kowa dama sai fada abin da shi jami'in shiri na wannan cewar wato Abdullahi Yawu Yanshana har yau bai sauke mu samu daga gurin sa mujiya ya san da wannan abu idan ya sani da wannan abin yake faruwa to ga dole mu zarge shi da wannan abu amma in dai bai sani ba to shine musu uzuri mu ga musu mai halatin cewa wato tabbatar muke akwai wannan matsalar ya kamata su yara amma ka
ma'ana kawai so kuke ku tabbatar daga gare shi in shi bai sani ba kenan bai da hannu
yauwa abin da kisan fara tabbatar wa kenan ka bangaren sa abin da muke tsammani a yadda aka rubuta cewa dalibai irin su wanda kike musu spirited a makaranta su ya kamata a dinga fara su gurawa abincin amma ba sa shiga cikin wannan daya iyayen yaran ba wanda ya san abin da ke faruwa a makarantar kila in yaran sai zai ce ah yau mun ci ta tsotse hais abin da
ya tazo zai
wato shinkafa jalof wani abin da isa mu kenan sannan community leaders din wato irin wato shugabannin al'umma mai unguwa malaman addini su ma babu su a aikace ba a sanyawa da su
kawai dai duk wannan jerin mutanen a takarda ne kafin ka ci gaba malam sani kamar ya bujiro da abubuwa da yawa watakila a takarda fa kuna cikin tsarin nan kuma kai dazu kana ga ya mana fa ba ku da masaniya da sauransu ba a sanar da ku bane cewa kuma kuna da ruwa da tsaki misali akan harkan nan ko kuma a'a an sanar da ku abin ne misali ya fi kalfin ku shine sa kuka zuba ido
to abinda dai mu muka sani a tsari na aikin gwamnati ba aikin gwamnati da baki mata duk sanda za a yi wani aiki ya shafi makarantarka to za a yi kuma da circular
a rubuce
a ce ma ga abin da za a yi ga kuma kai hurumin ka dan ma kakka shiga hurumin wani to kaga a ka'ida tunda ake faɗa ciyar wannan to ya kamata a ce da za a fara tafiyar da nan a yi kuma na a rubuce tunda waccan tested har kundi ne da mu na tsare-tsaren yadda abubuwan suke
Nan zamu dasa aya akan wannan batu da fatar hukumomin da abin ya shafa sun ji kalubale da ake fuskanta yayin gudanar da wannan shirin da kuma shawarwarin da masu sa ido a shirin suka bayar za a kuma dauki mataki domin ganin hakata cin ruwa yanzu madadin bakin namu Comrade Tahir Mahmud Sale jami'in kungiyar Bridge Nigeria Initiative BNI sai kuma Malam Sani Rabiu headmaster a makarantar Jambulo ta Kano da kuma Abdullahi Jafar daya daga cikin rukunin jami'an da aka dauka domin sa ido a shirin sai kuma wakilin namu Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmawa a nasarar wannan shirin alheri a madadin su duka ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
kuma da yanzu kuma ga labarai a takeice
an fara taron ungiyar kawancin tsaro ta NATO jiya Laraba da cacar baki inda shugaban Amurka Donald Trump ya ware kasar Jamus kasar da tafi kowace kasa a turai arziki kuma wakili a kungiyar ta NATO yana zarginta da laifin zama kasar da Russia take juyawa yadda ta ga dama Jiya Laraba China ta bayyana damuwa kan shawarar da gwamnatin Donald Trump ta yanke na shirye wani haraji kashi 10 kan wani sabon rukuni na kayayyaki daga kasar kan kudi dala miliyan 100 wanda ya shafi dubban kayayyaki a wani mataki na baya-bayan da ke kara rurutu sabanin cinikayya. A Ireland majalisar dattijan kasar ta zartar da wata dokar da ta haramta shigo da kayayyaki daga sassan da Isra'ila ta mamaye a gabar yammacin kogin Jordan.
To masu sauraro da aka muka kawo karshen shirinmu a wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana zamu dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalai da al'ummar Jos ta Arewa a jihar Plateau saboda rasuwar Alhaji Sale Hassan da Alhaji Ibrahim Cidawa da kuma Malam Adamu Begu dake layin Audi waɗanda dukkanin su Allah ya wa rasuwa a jiya da fatan Allah ya musu rahama. Yanzu madadin shi sahabu Imam Aliyu da ya tani gabatarwa da Solomon Abo da ya taimaka wajen hada wannan shiri baki ɗayansa. Sai injiniyan mu Daryl Smith daidai da tamana sautukan Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.